الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعة تبتغى الله تبارك وتعالى لدكم الإنجينيكو mama lakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 23 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 2337 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 3 ga watan 2 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun shiga sura ta 22 a bangaren lissafi suratul Hajj ba da yi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suka iya gabata na'am akan mi wai dan uwa yana son karin bayani game da hukuncin taimama wato ita taimama tana daga cikin rangwame na Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da bayinsa musamman wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a farkon musulunci dole ne mutum ya yi tsarki da ruwa in ba ruwa to dole sai dai mutum ya bada iya gwargwadon ikonsa shine yin sallah haka nan ba tare da yin tsarki da ruwa kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka suka kasance kafin Allah subhanahu wataala ya turo sakon da ke bayani game da taimama wanda an sauka wani jiji a lokacin dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wani gulaguro dajin da suka sauka babu ruwa kuma alhali ruwan da ke tare da su kadan ne lokacin sallah yayi babu ruwan da za su yi tsarki da shi a lokacin nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo sakon cewa in babu ruwa to ga abinda zai tsaya matsayinsa ita ce taimama ma'ana shafar ƙasa a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ma sahabbansa wannan sako da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo kuma ga yanda za a yi to ita daman taimama iya abinda ke sawa a yi ta ɗaya ne daga cikin abubuwa guda biyu a dunkule kenan abu na farko shine rashin ruwa abu na biyu al'amari na biyu shine rashin ikon yin amfani da ruwa don haka in lokacin sallah ya yi dole ne mutum ya nemi ruwan da zai yi arwalla in bai samu ba to a lokacin nan ya halatta ya yi taimama amma neman ruwan wajibi ne a lokacin kowace sallah ko kuma ya zamanto ga ruwan sai dai baka da ikon da zaka yi amfani da shi me yasa ruwa ne dan kadan wanda kana jin tsoron kafin ka kai inda zaka samu ruwa kishirwa tana iya cin maka kai kana da bukatar ruwan ko kuma motar ka tana da bukatar abu tana bukatar ruwa ko dabbar da kake kanta tana bukatar wannan ruwa to anan sai ka bar shi domin shan ka ko ka ba dabbar ka ko ka zuba ma motar ka sannan sai ka yi taimama kai sallah ko kuma ya kasance jikinka akwai raunuka rashin lafiya wanda kana jin tsoron jinkirin warkewarta ko kuma daduwarta ko kuma faruwar rashin lafiya to a wannan lokaci mutum sai ya daina yin amfani da ruwan ya yake mama kaifiyar yin temama ba wani abu ne ba wanda yake na kai ruwan rana kamar yadda Hausawa suke faɗa abu ne wanda yake mai sauki kamar yadda wani sahabi da lokacin sallah ya kama shi babu ruwan da zai yi arwalla sai ya yi birgima akan ƙasa irin yadda dabba take birgima ya yi sallah da ya dawo gida Madina sai ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda ne ya ce birgima na yi irin yadda dabba take manzon Allah ya ce masa ai inda ka yi haka ka bigi ƙasa da tafukanka ka shafi fuskarka ka shafi hannuwa manzon Allah ya ce ya wadatar da kai wannan hadisi na cikin sahih al-bukhari iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana kaifiyar temama shine mutum ya bigi ƙasa da tafukan hannunsa idan ya dago hannuwan in wani abu ya rataye da hannuwan ya karkafe ko kuma ya wasa bakin shi ya bushe kurar da take jikin hannuwan sannan sai ya shafi fuskarsa gaba daya idan ya shafi fuskarsa gaba daya sai ya shafi hannunsa na dama zuwa tsintsiyar hannu sannan ya shafi hannunsa na hagu haka hadisin da ya zo akan maimaita bugun ƙasa sau biyu wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka hadisin da ya zo game da shafa har zuwa gwiwar hannu shi ma wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da ya tabbata kamar yadda yake cikin sahih al-bukhari idan mutum ya bigi ƙasa sau daya zai kakkaba hannuwansa ko ya bushe sannan ya shafi fuskarsa gaba ɗaya da hannuwan sannan sai ya shafi hannunsa na dama zuwa tsintsiyar hannu sannan sai ya shafa hannun shi na hagun zuwa tsintsiyar hannu shikenan temama ta kare in a nan kai sai ka tashi ka je masallaci in kuma a masallacin kake sai ka yi temama a inda za ka yi sallah kai amma maganar cewa wattisaluha bis-salati wajibi ne sadar da temama da sallah malaman malikiya suka ce in kai temama kai jinkirin ta da ikama temamar ta bace wannan babu wani dalili domin temama matsayin arwalla take kamar yadda za ka yi arwalla daga gidanka ka je masallaci kana iya yin temama daga gidanka ka je masallaci a gane ko na'am kamar shafami shafar susaiti wai shafar susaiti ko kufi ko takalmi ko rawani ya keɓanta da matafiyi banda mazauni ko kuma ya haɗa mazauni da matafiyi wannan shi ma rangwame ne na musamman da Allah subhanahu wa ta'ala a kan harshen manzansa ya mamuminai shafa a kan rawani ba sai ka kunce rawanin ka shafi ƙofuwar kai domin shi ma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa a kan rawaninsa gaba ɗaya sannan wani lokaci ya fara shafa a kan ƙoƙuwar kansa ya yi da sa a kan rauni an gane ko sannan haka shafa a kan susaiti susaiti shi ne irin wanda muke amfani da shi a yau wanda ake yin shi da tsumma ko kuma kufi idan aka ce kufi yadda ka san susaiti ne yadda ka san susaiti haka yake illa kasancewar shi fata ne sannan haka takalmi gaba ɗayan waɗannan hudu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shafa a kansu kuma wannan shafa ba ta keɓanta ba da matafiyi hatta da wanda yake mazauni an halatta masa yin shafa a kan susaiti ko kufi ko takalmi kamar yadda hadisin Zurr ibn Hubaysh ya tambayi Safwan ibn Assal Allah ya kara masa yadda game da shafa akan kufi yace ko kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bayani akan haka yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umarnin mu idan muna kan halin tafiya zamu iya shafa akan kufin mu tsawon kwanuka guda uku idan muna halin zaman gida yace tsawon yini da dare kaga wannan hadisi ya hada da wanda yake matafiyi da wanda yake mazauni illa kasancewar ta inda suka sha bamban shi matafiyi an masa rangwame game da shafa akan susaiti ko kufi ko takalmi tsawon kwana uku misali a yanzu lokacin magariba mutum yana cikin halin tafiya yayi arwalla ya saka takalminsa a kafa ko kuma su saita shi ko kuffinsa. To idan lokacin isha'i arwallarsa ta warware, idan ya jaddada arwalla ko mu ce in ya sake arwalla ba sai ya fitar da susaitin ya wanke kafa, zai yi shafa a kan susaitinsa sai ya lissafa daga arwallar da ya yanzu zuwa awa 72 kenan. Awa 72 shine kwana uku. An gane ko? Idan ko mutum yana zaune a gida a yanzu lokacin magariba mutum ya yi arwalla cikakka bayan ya gama ya saka susaitinsa a kafa, in lokacin isha'i arwallarsa ta warware, idan ya yi arwalla da zai fitar da wannan susaiti sai ya yi shafa a kan susaitin. To wannan zai ci gaba da shafa har izuwa gobe, war haka kenan sai sallah ta magariba ta gobe. Sannan dole ne zai fitar da wannan susaiti ya yi arwalla cikakka, sannan kuma in yana nihin maidawa ya maida kuma ya ci gaba da shafa kuma tsawon awa 24. Ita wannan shafa kaifiyarta saman duddige shine ake shafa banda ƙasa. An gane ko? Saman kafar kenan shine ake shafa banda ƙasa. Kana iya farawa ta gaba kai haka ko daga nan kai haka, duka wannan babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna cewa ga ta inda ake farawa. Amma iya abinda dalilai suka tabbatar, saman duddige ake shafa banda ƙasan shi. Hadisin da ya zo akan shafar sama da ƙasa wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Iya abinda ya inganta shafar saman duddige, kamar yadda Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda ke faɗa, law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil-mashi min a'lahu wa qad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala zahiri khuffayhi. Aliyu Allah ya kara masa yadda yake cewa da a ce addinin Allah da ra'ayi ake yin shi, yace to da kasar khuffi shi yafi dacewa a shafa game da shafar sama. Yace tabbas, yace da ido na naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana shafar wato bayan kuffin sama, ana saman kuffin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake shafa bai shafar kasa. Yace inda a ce addinin Allah akan ra'ayi ake gina shi, to da kasan ai shi yafi dacewa a shafa maimakon a shafi sama, saboda kasan shi ake takawa akan kasa. To amma sai yace tabbas naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana shafar bayan kuffin sama, ana saman kuffin, shine yace lakana asfalul khuffi awla bil masyi min a'lahu, yace da kasan kuffi shi yafi dacewa a shafa game da sama. Sai yace tabbas naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na shafa saman kuffin sa. Kenan ita wannan shafa abinda muke so mu gane, iya abin da yake sunna mazauni zai iya shafa tsawon awa 24. In awa 24 ta cika, to wannan shafa ta bace, dole ne zai fitar da wannan susaiti ko ya fitar da wannan kuffi ko ya fitar da takalman ya yi arwalla cikakka ya wanke har kafafuwansa. Allahumma sai dai idan janaba ta samu mutum, to wannan dole ne sai ya fitar da wannan susaiti ya hada jikinsa da ruwa. Misali ka yi arwalla cikakka a yanzu ka sanya susaitinka, zuwa jimawa lokacin isha'i arwalla ta warware, ka yi arwalla ka yi shafa akan wannan susaiti, kafin sallar asuba sai janaba ta same ka, to dole ne sai ka fitar da wannan susaiti ka yi wanka ka sanya ma dukkan jikinka gaba da ruwa. An gane ku? Kenan mu gane iya abin da yake fata wannan shafa shine janaba, abu na farko. Kenan abu na biyu, abin da yake fata wannan shafa shine kenan shine kai karshen lokacin da aka kayyade. Kaga mazauni yini da dare tsawon awa 24, in awa 24 ta cika, to wannan shafa ta bace. Ko janaba kenan, janaba ita ce abu na farko wanda ke bata shafa. Abu na biyu wato shine kenan iyakan cewa kai karshen lokacin da aka yi rangwame game shafar. Sai dai da bacci da bayan gari da bawali, wannan duka ba sa bata shafa. In arwalla ta warware, kawai arwalla za ka sake yi amma ba sai ka fitar da kafarka. Lokacin da ka shafa ruwa a kai, ka shafa kunni, kenan sai ka yi shafa a saman kufinka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda muka yi bayani, muna cikin sura ta 22 a bangaren lissafi, suratul hajji. Mun tsaya karshen wato aya ta 13, wanda aya ta 13 wato cikon bayani ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana game da masu shan ruwan tsuntsaye, game da wannan ibada da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sha'anta mana. An gane ku? Shi ne Ubangiji ta'ala yake mana bayani game da cewa daga cikin mutane akwai wanda ke bauta ma Ubangijinsa akan kokonto. Shi ne ya ce wa minan nasi mai ya'budullaha ala harf, daga cikin jama'a akwai wanda ke bauta ma Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ala harfin, ma'ana a bisa gefe. Akwai masu bin gefe ba sa biyar tsakiyar titi, tsakiyar gwadabe, inda ake buƙatar kowane mumini ya kasance, domin shi addinin Allah ba a buƙatar abu gefe, so ake ka shiga tsakiyarsa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, ya ayyuhal ladhina amanu dukhulu fis-silmi kaffa, Ubangiji ta'ala ya ce ya ku muminai, wato ku shiga cikin musulunci gaba ɗayanku kenan, tsundun mutum ya shiga tsakiyarsa. Ba a buƙatar mutum ya ringa bin gefe, ya bin gefe wannan ana kiran shi kenan munafiki. Shi ne wasu malamai suka fassara harf a nan abinda ake nihi kokonto. Daga cikin mutane akwai waɗanda suke bauta ma Allah akan kokonto ba don sun yarda da wannan addini ba, a'a suna yin shi ne saboda wasu masaruhuhi nasu, domin kare dukiya da kare iyali da kare jinaninsu. Don haka suke bayyana kalima ta la ilaha illallahu akan halshi, amma zuciyarsu bata yarda, bata amince ba da wannan kalima ta la ilaha illallahu. Kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karyatar da su game da wannan imani nasu da suka bayyana. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya faɗa, idza ja'akal munafiquna قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. Dan haka can yace yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Domin shi munafirci ma'anarsa shine bayyana musulunci akan harshe tare da koyi kafirci a cikin zuciya. To ita kwa kalima ta la ilaha illallah, yanda halshenka ya furta wannan kalima, to ana buƙatar zuciyarka ta sakankance dari saman dari, ta gaskata wannan kalima, ta kudirce ta, ta yarda da abinda wannan kalima ta kunsa. Dan haka Ubangiji ta'ala ya ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Kusanna cewa kadai mu'minai na hakika sune waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu, suka yi imani da manzonsa, kuma lam yartabu, sannan ba su yi kokonto game da wato imaninsu da Allah da manzonsa. To waɗannan su kuma Ubangiji ta'ala ya faɗa wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, daga cikin mutane akwai wanda ke bauta ma Ubangijinsa akan kokonto. An gane ku? Sai ce fa in asabahu khairun ni'ma annabi, idan wani alkhairi ya same shi, an samu shekara wanda take mai amfani, matarsa ta haifa masa ɗa namiji, dabbobinsa sun aihu, komai ya tafi iya yanda ake bukata, Ubangiji ta'ala ya ce ikoma annabi, sai ya rusu game da wannan addini ya tabbata a cikinsa. Sai ya ce wa in asabathu fitna, idan wata fitina ta same shi, shine wato shekara ta bari, ga rashin lafiya, ga rashin ƴaƴa na itace, sannan kuma ga rashin aihuwa, Ubangiji ta'ala ya ce in qalaba ala wajhi, wannan sai ya juya akan fuskarsa ya koma zuwa kafircinsa da yake a da. Wannan aya kamar yadda bayani ya gabata, sababin saukarta akwai waɗanda ƙauyawa ne sukan zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su musulunta, idan suka koma gida an samu shekara wadda take mai amfani, sannan gaya dabbobi sun aihu, matarsu sun haifi ƴaƴa maza, a wannan lokaci sai su tabbata a cikin wannan addini, su ce ai wannan shine addini na ƙwarai. Idan aka samu akasin haka, sai su yi su ce wannan sababin abin da ya kawo wannan bala'i da wannan musiba, wannan addini ne da muka karba a lokacin nan sai su yi ridda sai su koma kafircinsu. Ubangiji ta'ala sai ya ce hasirar duniya wal akhira, mai wannan hali ya tabi a duniya da lahira gaba daya, sai ya ce zalika huwal khusranul mubin. Ubangiji ta'ala ya ce irin wannan tabewa ita ce tabewa wadda take mabayyaniya, ma'ana babu wata tabewa sama da ita, domin babu wata tabewa sama da tabewa a gobe kiyama, domin duk wanda ya saki addinin Allah to wannan ya tabbata cewa farko dai a nan rayuwar duniya ba shi ba jin daɗi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tuntata rayuwarsa kamar yadda ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Sannan kuma tabewa ta hakika za ta bayyana gare shi a ranar kiyama. Shine Ubangiji ta'ala ya ce zalika huwa al-khusranul mubin, wannan wato ita ce tabewa wadda take mabayyaniya wadda babu wata tabewa sama da ita. Ubangiji ta'ala sai ya ce yad'u min dunillahi, yana bauta ma wani Allah ma la yadurruhu, abinda bai isa ba ya cutar da shi in har bai bauta masa ba, wa ma la yanfa'u, kuma abinda bai isa ba ya amfanar da shi in har ya bauta masa. Kaga duk mai bautar wani Allah, duk wani ba Allah ba da ake bauta masa, bai isa ba ya cutar da wanda yake bauta masa, kuma haka bai isa ba ya amfanar da wanda yake bauta masa. Shine can Ubangiji ta'ala ya ce kuli du'ul ladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila, ce da su ku kirayi waɗanda kuka rai cewa alloli ne banda Allah da ya halicci halittu, ku kirayi su. Ubangiji ta'ala ya ce ku kirayi su su kawo muku agaji da taimako, fala yamlikuna kashfa dhurri ankum, Ubangiji ta'ala ya ce ba sa iya mallaka muku yayi wani tsanani da ya same ku, rashin lafiya ko talauci ko wani firgici. Wala tahwila, Ubangiji ta'ala ya ce kuma ba su isa ba su ji wuyar da wannan tsanani da ya same ku daga kanku zuwa kan makiyinku. To dan haka wannan aya tana nuna mana ba kowa yake cancantar a bauta masa sai wanda yake da mallakar janyo amfani, kuma yake da mallakar ije tsanani ko yayi shi. Waɗannan al'amurra ko abubuwa ne waɗanda sun keɓanta da Ubangiji subhanahu wata'ala, kamar yadda ya ce wa in yamsaka Allahu bi dhurri fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir, ko kuma wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim. Shine ya ce yad'u min dunillahi, yana bauta ma wani Allah ma la yadurru, abinda bai isa ba ya cutar da shi in har bai bauta masa ba, wala tahwila wala yanfa'u, wa ma la yanfa'u, kuma abinda bai isa ba ya amfanar da shi in har ya bauta masa. Dan haka Ibrahimu alaihi salam lokacin da wato jama'arsa bayan ya sassara gumakansu ya rataya gatarin a jikin babban gunkin, lokacin da aka zo da shi suna tuhumarsa cewa shi ya sassara waɗannan gumaka nasu, Annabi Ibrahim alaihi salam ya ce fas'aluhum in kanu yadiku, ya ce ku tambaye su in har suna magana ai za su faɗa mu wa ya aikata wannan ta'asa game da su. Suka ce ma Ibrahim laqad alimta ma ha'ula'i yadiku, ka fahimci sanin cewa gumakan nan namu fa ba sa magana. Sai ce to a fata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun, yace to yanzu dan rashin hankali da wauta za ku ringa bauta ma wani Allah ma la yanfa'ukum, abinda bai isa ba ya amfanar da ku in har kun bauta masa, wa la yadurrukum, kuma abinda bai isa ba ya cutar da ku in har ba ku bauta masa ba, afala ta'qiluna, yanzu ba ku hankalta kusan inda aka sa gaba. To kaga wannan yana nuna mana sai wanda ke da mallakar janyo amfani ko ije tsanani ko yayi shi, shi kadai yake cancantar a bauta masa, wannan kuma abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wata'ala, shine annafi ubbaru,
Ubangiji ta'ala shine mai janyo amfani kuma shine mai dora rashin lafiya gabawa kuma shine mai yayita. Sai yace zalika huwa dalalul bai. Ubangiji ta'ala yace wannan shine bata, wato bata wanda yake mai nisa. Ma'ana bautar wani Allah subhanahu wata'ala ita ce bata, bata wanda yake mai nisa. An gane ko? In kaji an ce yayi wanda yi nisa baya jin kira, to ba kowa bane sai wanda ke bautar wani Allah subhanahu wata'ala. Sai yace yad'una man barruhu. Ubangiji ta'ala yace yana bautar, yana bauta ma da man darruhu, abinda cutarwarsa aqrabu min nafi, wato tafi kusa game da amfaninsa. Me yasa? Saboda shi mai bautar gunki yana bauta masa wai da sunan cewa wannan gunki zai cece shi a gobe kiyama, kamar yanda mushrikan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su, masu bautar Lata da Uzza da Mana da sauran gumaka, iya aqidar su waɗannan gumaka sune za su cece su a wajen Allah subhanahu wata'ala a ranar kiyama. Amma sun yi imanin waɗannan gumaka nasu ba sa halitta, ba sa kashewa, ba sa rayawa, ba sa azurtawa, ba sa talautawa. Sun rike su ne a matsayin wai tsani ne tsakaninsu da Allah, cewa waɗannan gumaka su ne za su bisar da bukatunsu zuwa ga Ubangiji, kuma su ne za su cece su a gobe kiyama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa ma la yanfa'uhum, ma la yadurruhum wa ma la yanfa'uhum, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna indallah. Iya abinda suke faɗa, waɗannan gumaka su ne masu ceton mu a wajen Allah a gobe kiyama. To shine kaga shi a iya raya wasa wai gunki zai cece shi a ranar kiyama, kamar yanda wasu a yau waɗanda suka kawo bayin Allah suka sanya cewa su ne tsani tsakaninsu da Allah, sun dauke su a matsayin cewa su ne za su cece su, su kai bukatunsu zuwa ga Ubangiji, kuma su ne za su cece su a gobe kiyama. To dan haka duk wanda yake da irin wannan aqida a yau bai da bambancin da waɗancan mushrikai na farko, saboda su ma na farkon sun tabbata gumakansu ba sa halitta, ba sa kashewa, ba sa rayawa, ba sa azurtawa, ba sa talautawa. Sun rike su a matsayin tsani ne tsakaninsu da Ubangiji subhanahu wata'ala. Haka duk wanda ya sa wani tsani, ya maida wani bawa cewa tsani ne tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wata'ala, cewa idan yana da bukatu sai ya biyo ta kanshi, kuma ya rike shi a matsayin cewa shi zai cece shi a gobe kiyama, to wannan ya kafirta, ya zama mushriki. Yana daga cikin nawaqidul Islam, abubuwan da suke warware kalima ta la ilaha illallah, mutum ya sanya tsani tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wata'ala. Tsani ɗaya ne ya zama wajibi tsakaninmu da Ubangiji subhanahu wata'ala, su ne manzannin Allah. Ba yanda za a yi mu koyi ibada sai ta hanyar manzannin Allah subhanahu wata'ala. Wannan tsani wajibi ne. An gane ku? Na cewa ka biyo ta kan abinda manzannin Allah suka zo da shi domin ka sani Ubangijinka, ka san yanda za ka bauta masa, wannan wajibi ne. Amma ka kawo wani bawa ka sanya shi tsakaninka da Allah, cewa in kana da bukatu sai ka biyo ta kan shi, kuma ka rike cewa a matsayin wai shine zai cece ka a gobe kiyama, to wannan shirka ce da Ubangiji subhanahu wata'ala, kamar yadda bayani ya gabata akan haka. To shine Ubangiji ta'ala yace yad'una man darruhu aqrabu min nafi, wato yana bauta ma abinda wato cutarwarsa tafi kusa wato game da amfaninsa. Kenan shi a rayawarsa yana bauta ma wannan gunki domin ya amfane shi a gobe kiyama ya cece shi. To kaga cutarwarsa kuma tafi kusa wato game da amfaninsa, saboda ga cutuwa a nan duniya, sannan ga cutuwa ta hakika a gobe kiyama. Ko kuma ya zamanto a wani salo ne wanda yake na maganganun Larabawa, kamar abinda kwata-kwata ba zai yiwu ba. An gane ku? Abinda kwata-kwata ba shi da tushe, kenan shi ne za ka iya amfani da wannan kalima. Ma'ana yad'una man darruhu aqrabu min nafi, yana bauta ma abinda kwata-kwata ba shi da wani amfani sai tsantsar cutarwa. Kamar yadda Larabawa suke cewa zalika raj'un ba'id, wannan komawa ce wadda take mai nisa, ma'ana kwata-kwata ba maganar dawowa in an mutu. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya hakaito mana fadar waɗanda suke inkari game da tashin alkiyama, a idza mitina wa kunna turaba zalika raj'un ba'id, suka ce zalika raj'un ba'id, tashi bayan mutuwa wato raja'un ba'id, ma'ana komowa ce wanda kwata-kwata babu ita. Sai suka ce raja'un ba'id dawowa ce wanda take mai nisa. Abinda suke nihi dawowa ce mai nisa, ma'ana kwata-kwata babu ita. Kenan dan haka laman darruhu aqrabu min nafi, wanda kenan kwata-kwata babu amfani game da shi illa tsantsar cutarwa. Ubangiji ta'ala sai ya ce nabi sal maula firda Allah wadaida al maula shine majibinci ko kace masoyi. Wala bi sal ashir, ubangiji ta'ala ya ce firda al ashir wato shine abokin zama ko kuma kace abokin hulda. In aka ce al ashir an jiro shi ne daga al ishra, idan aka ce al ishra shine kenan abokin zama wanda kuke hulda da shi. To dan haka anan shi wanda ake bauta masa, wanda ake jibintar lamarinsa, masoyi, in aka ce masoyi, abinda masoyi kullun yake fama ya kusantar da alkhairi ga masoyinsa. To kaga sabani wanda ya riki wani Allah a matsayin masoyi yana bauta masa, babu wani alkhairi da zai gabatar masa. Kenan duk wanda babu alkhairin da zai gabatar maka, wannan kenan ya mulana. Sai ce wala bi sal ashir, yace kuma turda Allah wadai da abokin hulɗa shine kenan wani Allah kenan da ake bauta masa. Zamu tashi aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu tabaaraka wa ta'ala: Inna Allaha yudkhilu alladhina aamanu wa 'amilus saalihaati jannatin tajri min tahtiha al-anhaar. Inna Allaha yaf'alu ma yurid. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirati falyamdud bi sababin ila as-samaa. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وبنجي تعالى كيف إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كتبت شوى وبنجي تعالى ناشقر دا waɗanda suka gaskata shi, suka gaskata manzanninsa, wa amilus salihati, suka aikata ayyuka na ƙwarai, Ubangiji ta'ala na shigar da su jannatin, wato aljanna, wadda tajri min tahtiha al-anhaar, ƙuramu ke gudana ƙarƙashin itacenta da benayenta. Sai ya ce inna Allaha yaf'alu ma yuri, lalle Ubangiji ta'ala shi ke aikata abin da yake nihi. A gane ko? Don haka sakamakon duk waɗanda suka gaskata Ubangijinsu, suka gaskata manzanninsa, sannan suka biyo baya da ayyuka na ƙwarai, to ita ce aljanna ta musamman, wadda ƙuramu ke gudana ƙarƙashin itacenta da benayenta, ita ce Allah ya alƙawalta musu a ranar ƙiyama. Allah ya samu dace. Sai ya ce inna Allaha yaf'alu ma yuri, domin Ubangiji ta'ala shi ke aikata abin da yake ne. Dan haka duk waɗanda suka masa ɗa'a har mutuwa ta cin musu, to sakamakon su ita ce aljanna a gobe kiyama. Waɗanda suka kangare ma Ubangijinsu, suka nace akan haka har mutuwa ta cin musu, wuta ita ce makomarsu, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya alƙawalta musu akan haka. Sai ya ce inna Allaha yaf'alu ma yurid, Ubangiji ta'ala shi ke aikata abin da yake ne. Dan haka mu'minai ya tarada musu aljanna. Wannan aya kamar yadda makamantanta sun maimaitu a baya, domin tana bayani game da sharuɗa na shiga aljanna. Sharuɗi na shiga aljanna sharuɗa ne guda biyu: farko imani da Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ku? In aka ce imani da Allah subhanahu wa ta'ala, ya haɗa imani da manzanninsa, da imani da littattafansa, da duk abin da ya zama wajibi a yi imani da shi. Sannan sharuɗi na biyu shine ayyuka na gari. Ayyuka na gari kuwa, ta yanda ake gane su, su ne ayyukan da suka kunshi al'amurra guda biyu: al'amari na farko yi don Allah, al'amari na biyu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk aikin da ɗaya daga cikin al'amuran nan guda biyu suka ratse, to wannan ba a kiran shi aiki na gari. Duk kyakkyawar niyyar ka in ka aikata aiki, in dai ya saba ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan aiki bai karɓi sunan aiki na gari ko ba zai samu karɓuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ku? Don haka ka shekar dubu kana aikata aiki, in dai ba yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da jama'a, komin kyakkyawar niyyar ka Allah ba zai karbi wannan aiki ba. Yanda bayani ya gabata, Abu Burda ibn Niyar, hadisi yana cikin Sahihul Bukhari, a ranar Idi kafin a fita masallacin Idi ya kada dabbar shi ta layyanka, kafin a je Idi tuna an ga sanama an ci. Da aka je Idi bayan an gama sallah, sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin khutba yana faɗa, yana cewa duk wanda ya yanka layyarsa bayan an gama sallar Idi, manzon Allah ya ce shi ne ya yi layya. Amma duk wanda ya yanka layyarsa kafin a fito, kafin a gama sallar Idi, manzon Allah ya ce nama ne ya gabatar ma iyalinsa. Abu Burda sai ya zaburo ya ce, ya Rasulallahi, ai ni ku tuntuna an yi an gama. Ya ce, ya Rasulallahi, makwabta gare ni talakawa, ina buƙatar naman layyata ya fara zuwa bakinsu kafin na wani ya ci, don haka na yi gaggawa na yanka layyata. Manzon Allah ya ce masa, shatuka shatulani, dabbarka da ka yanka, manzon Allah ya ce nama ne ka ci ba na yi ba ci. Ya ce, to ya Rasulallahi, ina da wani ɗan bunsuru tabre amma fa bai shekari ba. Ya Rasulallahi, ina iya yanka shi a matsayin na yi? Manzon Allah ya ce, je ka kai an maka rangwamen ka yanka shi, amma baya halatta wani har izuwa kiyama ya yanka bunsurin da bai shekari ba a matsayin layya. Kaga inda kyakkyawar niyya tana maida bid'a ta zama ibada, to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa layyar shi ta yi. Saboda me yasa bai yi ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta? Domin layya baya inganta a yanka ta sai bayan an gama sallar Idi. To don haka in aka ce aiki na gari, kenan aikin da ya kunshi al'amura guda biyu, yi dan Allah kuma sannan da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan waɗannan al'amura biyu kuma ba sa cancanta ma bawa shiga aljanna, sai su ne suke cancanta ma bawa shiga aljanna, amma sai ya haɗu da al'amari na uku, shine rahmatu Ubangiji subhanahu wataala. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake cewa, wa alamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi amali, qalu wala anta ya rasulullah, qala wala ana illa an yatagammada ni Allahu bi rahmatin minhu wa fadli. Manzon Allah ya ce, ku san da cewa babu daidai da ɗaya daga cikin ku wanda aikin shi zai tsiratar da shi a ranar kiyama. Sahabbai suka ce, har kai ya manzon Allah? Ya ce, wallahi ko ni, sai idan Ubangiji na ya lullube ni da rahmarsa da jin kanshi, sannan ni ma zan sha. Sannan sai Ubangiji ta'ala ya ce, man kana yadhunnu an lan yansurahullahu, duk wanda ya zamanto yana zaton an lan yansurahullahu, Allah ba zai taimaka ma manzansa, fi duniya wal akhirati, a duniya da lahira. Ma'ana duk wanda yake ganin cewa wai Allah ba zai taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi ganaba akan makiya a nan duniya, kuma sannan da gobe kiyama. Ubangiji ta'ala ya ce, fal yamdud bi sababin ila samai, me irin wannan zato? Ubangiji ta'ala ya ce, fal yamdud bi sababin ila samai, wato ya meka igiya izuwa rihin ɗakinsa, wato ya kulla a jikin kuri, ko mu ce ko a jikin azara. In ya kulla wannan igiya, sannan ya zarga ta a wuyan shi, in ya zarga ta a wuyan shi, thumma liyaqta, sannan ya yanke wannan igiya ta makure shi, ya kashe kansa, fal yanzur, sannan ya yi nazari, hal yudhhibanna kayduhu ma yaghiz, wai makircinsa wanda ya kulla ma kansa, shin ya tafiyar masa abinda yake bakanta masa rai? A nan Allah yana bayani ga waɗanda suke ganin cewa lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai dore ba, na cewa ku sa masa ido, ku sa masa lokaci. To duk mai irin wannan zato cewa Allah ba zai taimaka ma manzansa ya bashi ganaba akan abokan gaba, ba zai taimaka masa ba a nan duniya, ba zai taimaka masa a gobe kiyama, Ubangiji ta'ala ya ce, to mai irin wannan zato? Fal yamdud bi sababin ila samai, lafazin sabab shine igiya kenan. Ubangiji ta'ala ya ce, ya meka igiya ila samai, izuwa rihin ɗakinsa. Abinda ake nihi da as-sama'u a nan shine rihin ɗaki, saqaful bait, ma'ana rihin ɗaki shine Allah ya ambace shi da cewa as-sama, ma'ana mutumin ya dau igiya sai ya kulla ta a jikin kuri ko a jikin azara, ya yi azargagiya sannan ya zarga a wuyan shi, thumma liyaqta, sannan kenan ya yanke wannan igiya ta zarge shi kenan ta makure wuyansa ya mutu. Ubangiji ta'ala ya ce ya aikata haka, in yayi haka ya tsaya yayi nazari, shin abun nan da ya aikata ma kansa ya tafiyar masa abin da yake bakanta masa rai na al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana ta biyu, malamai suka ce man kana yadhunnu an lan yansurahullahu, duk mutumin da yake ganin cewa Allah ba zai taimaka masa ba, ma'ana mutumin da ya muna nazato da Ubangijinsa yana ganin cewa shi fa duniya kawai rakiya ya zo, duk abin da yake so ma shi ba zai samu ba, mutumin da ya muna nazato tsakanin shi da Ubangiji. To Ubangiji ta'ala ya ce shi ma wanda ya muna nazato game da ni shi ma ya aikata haka, ma'ana ya zarga igiya a wuyansa sannan ya kulla ta a jikin kuri. Ubangiji ta'ala ya ce sannan ya makura kansa ya kashe kansa ya ga cewa haka kin da ya tafiyar masa abin da yake bakanta masa rai. Dan haka zaka samu wanda bai dandani zakin imani in duniya ta masa kunci, iya abinda za a yi wani ya hau kololuwar gini ko wani dutse ya jefo kansa ya kashe kansa, wani ya dau bindiga ya halbe kansa, wani ya kwankwaɗi guba ya kashe kansa, wani ya soka ma jikinsa wuka ya kashe kansa, wai shi duniya ta masa kunci so yake ya huta da bala'i na duniya. Domin muna nazato da Ubangiji subhanahu wa ta'ala babban laifi ne daga cikin manyan laifuka. Duk yanayin da kake ciki na kunci a matsayinka na bawa, ka kyautata zato da Ubangijinka, ka tabbata cewa yanayin da kake na kunci ba zai dawo ba, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yaye maka. Domin babu wanda ke yanke kauna game da jin kan Allah sai waɗanda suka kafirce masa, kamar yadda yake cewa innahu la yasmir rauhillahi illa alqaumul kafirun, ba wanda ke yanke kauna game da jin kan Allah sai waɗanda suka kafirce masa. Dan haka duk yanayin da kake na kunci ka yi jiran cewa lalle wato sauki na nan tare, Ubangiji subhanahu wataala zai yayi maka. To shine anan wasu malamai suka ce ma'anar ayar man kana yadhunnu an lan yansurahullahu, duk wanda ya zamanto yana zaton Allah ya sura Allah cewa Allah ba zai taimaka masa ba, kina ya muna nazato da Ubangiji cewa tsananin da yake ciki kawai zai dawoma a cikin sa. Ubangiji fil duniya wal akhira, a duniya da lahira, Ubangiji ta'ala yace faryan mudu bi sababin ila sama, wato ya meka igiya zuwa rihin ɗakin sa ya kulla a jikin kuri sannan ya zarga a wuyansa ya hau wani abu sannan ya tunkuɗe wannan abu, kenan igiyar ta makure shi ya kashe kansa. Falyangur hal yuzhibanna kayduhu ma yadi, sannan yayi nazarin cewa shin abinda ya aikata ma kansa na makirci ya tafiyar masa abin da yake bakanta masa rai. Ma'ana ta uku, kamar yadda wasu malamai suka faɗa ma'anar wannan aya, wato game da wato shine kamar misali mutumin da yake da hasada yana ganin cewa kamar kasan da Allah subhanahu wa ta'ala yayi game da bayinsa cewa kamar bai yi daidai ba, domin koda bai faɗa ba bi lisanil maqal, da harshe wanda yake na hali yana faɗar cewa rabon da Allah yayi bai yi adalci a cikinsa, mai gune ma wani bawa wata ni'ima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada masa. To wai in har kana ganin cewa rabon da Allah yayi bai yi daidai ba, kana hasadar wani, to iya abinda za ka yi kenan ka yi irin haka, ka zarga igiya a jikin rihin ɗaki sannan ka zarga a wuya, sannan mutum ya kashe kansa ya ga cewa yin haka ƙin da ya gusan masa abinda yake bakanta masa rai. Dan haka a ma'ana ta farko wannan yana nuna mana duk mutumin da yake ganin cewa nan gaba addinin musulunci za a kawo ƙarshensa, ma'ana za a ƙare da shi kwata-kwata ya zamanto a doron ƙasa ba a jin doriyarsa, to wannan muna nazato ne, muna nazatan da yake fitar da mutum daga cikin addini. An gane ku? Ko duniya gaba ɗayanta za ta yi ca a kan muminai bayan da za a yi gaskiya ta bushe, gaskiya sai ta dangana da alkiyama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, kamar yadda kuma Ubangiji ta'ala ya faɗa ya maimaita a cikin Alƙur'ani, wa ya'aballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. To shine ya ce man kana yadhunnu an lan yansurahullahu, duk wanda ya zamanto yana zaton Allah ba zai taimaka ma manzansa, fi duniya wal akhira, a duniya da lahira, falyamdud bi sababin ila as-samai, ya meka igiya zuwa rihin ɗakin sa ya kulla a jikin azara sannan ya zarga a wuya thumma liyaqa sannan kenan ya yanko igiyar wannan ta makure wuyan sa gaba daya ya mutu falyanzur ubangiji ta'ala yace yayi nazari hal yuzhibanna kayduhu ma yadir wato wai shin makircin sa da ya kulla ma kansa ya tafiyar masa abin da ke bakanta masa rai wannan salo ne na zance me yasa saboda kasancewar bayan mutun ya makura kansa ya mutu to yaya zai iya nazari game da abin da zai bakanta masa rai yaya zai iya gane cewa abin da ke bakanta masa rai ya gushe ko kuma bai gushe ba an gane ko kenan wannan kamar a ce in kai in dai baka yadda da kaza ba to kashe kanka kamar yadda larabawa suke faɗa ga mai hasada suke cewa in lantar da bihaza mutu gaiba in har baka yadda da wannan to ka mutu dan bakin ciki kamar yadda Allah ya faɗa kullum mutu bi gaiba shine ubangiji ta'ala sai ya ce wa kazalika anzalnahu ayatin bayyinati kamar yadda muka buga muku wannan misali ubangiji ta'ala yace haka muka saukar da wannan alqur'ani ayatin bayyinatin ayoyi ne waɗanda suke ma'abuta bayani wa anna allaha yahdi man yurid kuma dan ku tabbata cewa ubangiji ta'ala shike shiryar da wanda yaso wanda yake nihi zuwa tafarki wanda yake na shirya domin shirya a hannun Allah take hidayatu tawfiq ma bawa dace ya kama hanyar gaskiya ya tabbata akan ta wannan abu ne wanda Allah yake banci kansa da shike ta iya abinda manzannin Allah subhanahu wata'ala ya ba su da waɗanda suke bin tafarkin su suke kiran jama'a zuwa addinin musulunci iya abinda Allah ya ba su ita ce hidayatu dilala wa irshad nasu maka bayani su nuna maka hanya ta ƙwarai ga hanya ta ƙwarai wanda in ka bi ta ba za ta taka burki da kai a gobe kiyama face aljanna ga hanya ta banza wanda in ka bi ta ba inda za ta taka burki da kai a gobe kiyama face wuta to iya malamai da manzannin Allah da malamai iya abinda suke bayani su nuna ma mutane hanya ta ƙwarai da hanya ta banza kenan taka ta rige ka zaba ma kanka to amma yi ma bawa dacin ya bi hanya ta ƙwarai ya tabbata akan ta wannan abu ne wanda yake banta da ubangiji subhanahu wataala dan haka Allah ya faɗa ga manzonsa laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha dan haka ya faɗa innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadi dan haka yace wa anna Allah yahdi man yuri dan ku tabbata ubangiji ta'ala shi yake shiryar da wanda yake nihin shirye suwa sai yace innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani da ubangijinsu suka gaskata manzanninsa wallazina hadu da waɗanda lalle kuma waɗanda suka zamanto yahudu hadu suka riki yahudanci a matsayin addini kenan ai ta dayyanu bil yahudiyya waɗanda suka riki yahudanci a matsayin addini domin yahudanci ba addini bane wanda Allah ya saukar da shi daga saman bakwai yahudanci addini ne wanda mutanen annabi Musa suka kirkire shi bayan wucewar annabi Musa alaihi salam kamar yanda nasaranci kristanci ba annabi Isa bai zo da shi bayan wucewar annabi Isa mabiyan shi suka kirkire wannan addini nasu iya abinda annabi Musa da annabi Isa suka zo da shi shine musulunci kamar yanda kowanne manzo daga cikin manzanni da kowanne annabi daga cikin annabawa gaba ɗayan su da musulunci suka zo inda suke shan bamban a bangaren shari'a amma wajen tushe asali tauhidi gaba ɗayan su sun yi ittifaki shine yace wallazina hadu da waɗanda suka ce su yahudi ne wasabiina da wata jama'a waɗanda ake kiran su as-sabiun wanda wata jama'a ce daga cikin yahudawa wasu malamai suka ce wasu jama'a ne masu bautar taurari wannan sara da waɗanda suka zama ɗan mushan kenan mabiyan annabi Isa waɗanda suka kirkiri nasaranci wal majusa da maguzawa an gane ko masu bautar wuta ko kuma wanda kwata-kwata ma ba su da addini sai yace wallazina ashraku da waɗanda suke hada bautar Allah da wani gaba ɗayan su yace inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyama kusan da cewa ubangiji ta'ala shine zai rabe hukunci tsakankanin su a ranar kiyama wanda yayi imani da shi yayi imani da manzanninsa to wannan yi makomar shi aljanna, amma gaba ɗayan su waɗannan kashi biyar kin gaba ɗaya makomar su wutacce. An gane ku? Jama'a shidda ce Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya dunkule mana a wannan aya, amma kashi biyar kin gaba ɗayan su ya wuta ne. Yahudawa duk wanda ya rike Yahudanci, to a ranar kiyama sunan shi tafaffe makomar shi wuta. Haka nan su as-sabiqun, haka nasarawa, haka majusawa, haka waɗanda suka haɗa bautar Allah da wani, waɗanda za su dace da gidan aljanna a gobe kiyama su ne muminai, waɗanda suka gaskata Allah, suka gaskata manzanninsa, Allah ya tabbatar da mu a cikinsu. Sai ya ce inna Allah yafsilu bainahum yawmal kiyama, don ku san da cewa Allah shi ne zai raba hukunci tsakankaninsu a ranar kiyama. Me yasa? Saboda su Yahudawa suna da awar cewa babu wanda zai shiga aljanna a gobe kiyama sai wanda ya kasance bai hude. Duk wanda ba bai hude bane to ba maganar aljanna a ranar kiyama makomar shi wutacce. Wannan na daga cikin aqidar Yahudu, ba wanda zai shiga aljanna sai bai hude. Haka su ma ƴan mushan suka faɗa cewa ba wanda zai shiga aljanna a gobe kiyama sai ɗan mushan, sai wanda yake kiristanci. Ubangiji Ta'ala ya ƙaryatar da su. Suka Ubangiji Ta'ala yake faɗa wa qalu, suke cewa wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amani yuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inna rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Suka ce ba wanda zai shiga aljanna a gobe kiyama sai wanda ya kasance bai hude. Haka su ma nasarawa suka ce a ranar kiyama ba wanda zai shiga aljanna sai dan mushar. Ubangiji Ta'ala ya ce tilka amaniyu, wannan duka gurace-gurarcensu ne na ƙarya, ma'ana maganganu ne waɗanda suke na banza, waɗanda ba hujja. Ubangiji Ta'ala ya ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ku kawo hujjarku wadda take tabbatar da cewa aljanna ta Yahudawa ce kadai ko kuma ta ƴan mushar ce. In kuntum sadiqina, in har da gaske kuke, Ubangiji Ta'ala ya ce ku kawo hujja. Ubangiji Ta'ala sai ya ce bala, gaskiya ne. Man aslama wajhahu lillahi, wanda ya miƙa fuskarsa da ji da bi ga Ubangiji, ya kadaita Allah a cikin ibada, wa huwa muhsinun, yana mai kyautatawa, shine ya bi dokokin Ubangijinsa, falahu ajruhu inda rabbi, wannan na gare shi ladan shi a wajen Ubangijinsa, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, babu tsoron komai a kansu a nan duniya, sannan kuma ba za su yi baƙin ciki su ɓata rai game da abin da suke tunkara na al'amarin lahira. To shi ne a nan Ubangiji Ta'ala ya ce innal ladhina amanu, lallai waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzanninsa, wal ladhina hadu, da waɗanda suka zamanto Yahudu, was-sabiqina, da masu bautar taurari, wan nasara, da ƴan mushan, wal majusa, da maguzawa, wal ladhina ashraku, da mushrikai, waɗanda suka haɗa bautar Allah da wani, inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyama, lalle Ubangiji Ta'ala shi zai raba hukunci tsakankaninsu a ranar kiyama. An gane ku? Za a ga wane ne karshen shi aljanna, wanda karshen shi aljanna shine wanda ya yi imani da Allah, ya yi imani da manzanninsa. Sai ya ce inna Allah ala kulli shay'in shahid, lalle Ubangiji Ta'ala akan dukkan komai wato shahidun, mai shaida ne, halartacce ne, ya san me suke faɗa, ya san me suke aikatawa, ya san a inda suke, kuma yana da iko a kansu gaba ɗaya. Sai ya ce alam tara, Ubangiji Ta'ala ya ce shin baka san da cewa annallaha, lalle Ubangiji Ta'ala ya sujudu lahu man fis samawati wa man fil ardi, duk abin da ke cikin sammai bakwai, wa man fil ardi, da duk abin da ke cikin ƙasai bakwai gaba ɗaya, na sujada ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Washamsu, haka nan ita ma rana tana sujada ga Ubangijinta, wal qamaru, shi ma wata yana sujada ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wan nujumu, da taurari, wal jibalu, da duwatsu, washajaru, da dukkan itace, wad dawabu, da duk abin da ke tafiya a ban kasa, wa katsirun minan nas, da dayawa daga cikin mutane gaba ɗayansu suna sujada ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sai ya ce wa katsirun haqqa alaihi al'azab, kuma da yawa daga cikin mutane azabar Allah ta cancanta a kansu, su ne waɗanda suka kafirce masa. Kaga wannan yana nuna mana wadatuwa ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala game da bautar masu bauta masa. In har kai girman kai baka bauta ma Ubangiji, to Allah yana da halittu waɗanda ba sa kosawa game da bautarsa wa man inda la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu. Ubangiji ta'ala yace wa man inda waɗanda ke wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala na bayi sune mala'iku la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai game da bautar Ubangijin su wa la yastahsiruna kuma ba sa gajiyawa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu tsawon dare da yini bauta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala suke suna tsarkake shi game da abin da bai dace da shi la yafturuna Ubangiji ta'ala yace ba sa fatara dare da kyautawar ido mala'ikun Allah ba sa fatara game da bautar Ubangijin su sama amakar take da mala'iku waɗanda ba su da aiki illa bautar Allah. Azan Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yace sama ta yi nishi kuma ya cancanta ta yi nishi a cikin sammai bakwai gaba ɗayan su manzon Allah yace babu inda zaka dora yatsa hudu face akwai mala'ika na bautar Ubangiji subhanahu wataala. Daren da aka tafi saman bakwai da shi ya wuce da wani masallaci wanda ake kiran shi Albaitul Ma'mur. Manzon Allah yake cewa tunda Allah ya halicci duniya ya halicci wannan masallaci a duk yini na Allah mala'ika 70,000 suke ziyara wannan masallaci su je suna bauta ma Allah kuma ba sa dawowa gobe ma wata 70,000 ce ta daba har a kai kiyama. To dan haka anan Allah yana nuna mana wadatuwarsa game da bautar masu bauta in har ba ku bauta masa to akwai bayi na musamman wanda ya hore su akan bautar shi. Shine yace alam tara shin baka san da cewa annallaha lalle Ubangiji ta'ala yasjudu lahu man fis samawati halittun da suke cikin sammai bakwai suna sujada gare shi wa man fil ardi da duk halittun da suke cikin kasai bakwai suna masa sujada wa shamsu haka nan ita ma rana tana masa sujada wal qamaru haka nan wata shi ma yana masa sujada wan nujumu da taurari yace wal jibalu da duwatsu wa shajaru da duk itace gaba daya sai yace wad dawabu da duk abin da ke tafiya a ban kasa. Ko kafiri bai duka bai yi sujada ga Ubangiji to ya tabbata inuwar shi sujada take ga Ubangiji subhanahu wataala kamar yadda Allah ya faɗa tun a cikin suratul nahl shine yace walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Shine yace wa kathirun minan nas yace da yawa daga cikin mutane sai yace wa kathirun haqqo alaihi al azab yace da yawa kuma daga cikin mutane azabar Allah ta gasgata akan su ma'ana ta cancanta akan su sune waɗanda suka kafirce ma Ubangiji. Sai yace wa man yuhinillahu duk wanda Allah ya wulakantar da shi ya zo da kimar sa daga idan jama'a fama da hulmi mukri Ubangiji ta'ala yace babu wani mai girmama shi duk wanda Allah ya wulakantar da shi babu wani wanda ya isa ya dawo masa da darajar shi ba wanda ya isa ya girmama shi saboda darjantawa da kaskantawa abu ne wanda ke hannun Allah zukatan bayi gaba ɗayan su a hannun Allah subhanahu wa ta'ala suke kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yake cewa inna quluba bani adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yuqallibuha kayfa sha aw kama qala. Manzon Allah yace zukatan bayi gaba ɗaya suna tsakanin yatsotsi biyu daga cikin yatsotsin Ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗanda suka dace da girman sa. Ubangiji ta'ala yana juya zukatan bayin shi iyayen da yasu da haka yace wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushiru dan haka girmama bawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne yake sanya karkuwa ta bawa a cikin zukatan jama'a duk wanda ya ganshi zai so shi zai kaunace shi zai darjanta shi duk wanda Allah ya wulakantar da shi kuma babu wanda ya isa ya girmama shi ya dawo masa da martabarsa. Dan haka shine yace wa man yuhinillahu duk wanda Allah ya wulakantar da shi fa malahu min mukrim babu wani wanda ya isa ya girmama shi sai yace inna Allah yaf'alu ma yasha lalle Ubangiji ta'ala shi ke aikata abin da yake so domin komai da kowa a hannunsa suke kowa da komai kuma shi yake da iko a kansu shi yake juya zukatan bayi iyayen da yasu sai yace hadhani khasumani ikhtasamu fi rabbihim Ubangiji ta'ala yace waɗannan jama'u ne guda biyu khasumani waɗanda suke jayayya da juna ikhtasamu fi rabbihim, suka yi jayayya game da lamarin ubangijinsu. Su wane ne? Wasu malamai suka ce kamar yanda hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar hadisin na cikin sahihul bukhari, wato shine jayayya da aka yi tsakanin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abokan gabarsa kafiran Makka a ranar yakin Badar. Domin a ranar yakin Badar, wato daga cikin manya-manyan kafiran Makka uku sun fito suna neman mubaraza cewa ayi fito na fito da su da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Domin ta hanyar nan yaki, wutar yaki take buruwa, a farko sai an yi mubaraza, ku huddo gwarzo daga cikin ku, su ma su huddo gwarzo daga cikin su. A kara kenan wanda aka kai gwarzon shi kasa a lokacin nan za su kawo dauke. To waɗannan in sun kawo dauke, wancan su ma za su kawo dauke. Daga nan wutar yaki take buruwa. Domin a ranar yakin Badar, wato Utuba ibn Rabi'a ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da ɗan uwansa Shayba ibn Rabi'a da kuma ɗan shi Utuba, kin shine Al-Wali, suka nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da gwaraje nashi su kara da su, su fito a yi mubaraza. A lokacin nan sai aka samu matasa daga cikin mutanen Madina mutum uku suka fito, da Awd da Muawiz, ƴaƴan wata mata da ake kiranta Afra, sannan da Abdullahi ibn Rawaha. Waɗannan uku da suka fito, su waɗancan daga cikin kafirai su ma uku sun fito, kenan da Utuba da Shaida da Al-Walid ibn Utuba. Sai suka tambayi waɗannan uku da suka fito daga cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka ce ma dalla da abokan karawa, kuka su wane ne? Suka ce mu jama'a ce daga cikin mutanen Madina. Suka ce a'a ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Suka ce ba waɗannan ba muke bukata, waɗanda suke daga cikin irin mu ɗan kabilar mu kenan, kabila ta Qurayshawa, waɗanda suke muhajirin su muke son su fito. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kirayi Ubaida ibn al-Harith, manzon Allah ya ce fito. Sannan ya kirayi Hamza ibn Abdul-Muttalib amminsa, manzon Allah ya ce kai ma fito. Sannan kuma ya kirayi ɗan amminsa Aliyu ɗan Abi Talib ya ce kai ma fito. A lokacin da Aliyu ɗan Abi Talib ya fito da Hamza ibn Abdul-Muttalib da kuma Ubaida ibn al-Harith, a lokacin nan su waɗannan daga cikin mutanen Makka ukun da suka fito sai suka tambaye su, suka ce ku ba su wane ne? Suka faɗa musu, suka ce yanzu aka yi daidai. A lokacin nan shi wato Ubaida ibn al-Harith, an gane ko, sai ya yi fito na fito da Utuba. Domin me yasa? Shi ne ya fi shekaru daga ciki. Shi Ubaida shi ne dattijo, kamar yadda Utuba shi ma shi ne dattijo daga cikin su kafiran Makka. Sannan wato shi ku Hamza sai ya yi fito na fito da Shayba ibn Rabi'a. Aliyu dan Abi Talib shi ma sai ya fito masa ansa, shi ne Utuba ibn Luqman, Utuba ibn Walid, Al-Walid ibn Utuba. Me za a yi a karan farko kafin a tantance? Aliyu wannan Hamza ibn Abdul Muttalib sai ya gama da abokin karan shi, shi ma Aliyu dan Abi Talib ya gama da abokin karansa a bugu na bayi. Shi kuma wato Ubaida ibn al-Harith da shi da wato Utuba ibn Rabi'a da suka kai ma juna sara sai suka saba, kowa ya rugi dan uwansa gaba ɗaya sai suka zube, kowa makami ya kama shi. A lokacin nan da Hamza da Aliyu sai suka kawo ma wato Utuba, wannan Ubaida ibn al-Harith suka kawo masa agaji, suka gama da abokin karan shi Utuba, sannan suka ɗauke shi suka koma da shi. Waɗannan su ne waɗanda kenan suka yi jayayya game da lamarin ubangijinsu. Don haka Aliyu ɗan Abi Talib ya ce daga cikin jama'ar suka yi jayayya, ni ne farkon wanda zan yi gurbani a ranar kiyama a gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wannan jayayya. To wannan hadisai suna cikin sahihul bukhari, waɗanda suke tabbatar da sababin saukar wannan aya kenan, ta sauka ne ga waɗannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka kara wato da abokan gabarsu su ne kafiran Makka a ranar yakin Badar. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce hazani khasumani ikhtasamu fi rabbihim, waɗannan jama'u biyu Ubangiji Ta'ala yace masu kusuma ne da juna ihtasamu fi rabbihim waɗanda suka yi jayayya saboda Ubangijinsu wallazina kafaru waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu in kiyama ta yi a cikin wuta Ubangiji Ta'ala yace kudi atlahum thiyabum min nar za a yanko musu tufafi na wuta wannan tufafi na wuta kada kai tsammanin da wani tsumma ko auduga aka saka shi a daga wannan kin tagulla ne domin karfin tagulla ya fi komai daukan zafi na wuta wanda in ya dau zafi kafin ya saki abu ne wanda yake daukan lokaci to tufafi na musamman na wuta Ubangiji subhanahu wataala zai yanko musu wasu malamai suka ce wutar ita ce za a yanko ta ko ina za ta zagaye su ta zame musu tamkar tufafi kamar yadda tufafi yake haɗe jikin dan adam shi da Ubangiji Ta'ala yace fallazina kafaru waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu ubde atlahum thiyabum min nar idan kiyama ta yi a wuta za a yanko musu tufafi na wuta ko kuma tuntuna an yanko musu tufafi na wuta yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim Ubangiji Ta'ala yace kuma za a ringa zuba ruwan zafi min fawqi ru'usihim ta saman kansu za a ringa diga musu shi waliyazu billahi ba ruwan zafi ba ko ruwa mai sanyi ake diga ma mutum akai ba karamar azaba bace to ruwan zafi za a ringa diga musu a saman kansu yana zuba wannan ruwan zafi Ubangiji Ta'ala yace yusharu bihi ma fi butunihim akan narkar da duk abin da yake cikin cikinsu na ɗiyan hanji bihi wato da wannan ruwan zafi da yake daga domin zai ratsa kwakwalwarsu ya ratsa kwakwalwar kan ya shiga ciki sannan ya fita sai ya narkar da duk abin da yake cikin cikinsu wal julud Ubangiji Ta'ala yace kuma sai ya narkar da fatun jikinsu gaba daya wala hum maqami'u min hadid tare da haka Ubangiji Ta'ala yace na gare su guduma ta bakin karfe wanda mala'iku za su ringa dukansu da ita lafazin maqami jam'i ne na maqma'a idan aka ce maqma'a wato ita ce uwan makira ko kuma mu ci wannan guduma wanda makiri yake rikewa a hannun wanda yake dukan karfi to akwai guduma ta karfi wanda Allah ya halicce daga mala'iku waɗanda za su ringa dukan ƴan wuta da ita a ranar kiyama shine Ubangiji Ta'ala yace bayan wannan azaba ta tufafi wanda yake da wuta ga ruwan zafi wanda ke narkar da ɗiyan hanji sannan kuma ya kone fatar jiki Ubangiji Ta'ala yace wala hum maqami'u min hadid tare da haka kuma na gare su guduma ta bakin karfi ko kuma ka ce gudumu wato na bakin karfi domin maqami jam'i ne na maqma'a wannan nau'i ne daga cikin nau'ikan azabar da Allah ya tanada ma ɗan mutum a ranar kiyama haka can cikin suratul kahf ya gabata idan sun nemi a taimaka musu da ruwa saboda tsananin kishirwa Ubangiji Ta'ala yace yughasu bima in kalmuhuli yashwi wuju za a taimaka musu da wani ruwa kalmuhuli yanda ka san kamar narkakkiyar tagulla haka yake ko kuma ka ce kalmuhuli kamar ƙwanƙolin mai yashwi wuju wanda ke kone fuskoki da zaran dan wuta ya kafa kai kafin ya sha dukkan namun fuskar gaba ɗayan shi zai zabanye ya fado ya zama ƙwarangwar fuskar sai kashi waliyazu billahi shi ne Ubangiji Ta'ala ce wa in yastaji su yuga su bima in kalmuhuli yashwi alwujuh bi isa sharab wa sa'at murtafaqa shi ne anan yace wala hum maqami'u min hadid na gare su gudumu waɗanda suke na bakin karfi wanda ake dukansu da su a cikin wuta kullama aradu an yakhruju minha a duk lokacin da suka yi nihin fitowa daga cikin wutar ma'ana suna buƙatar a fito da su min gammin wato domin tsananin bakin ciki da azaba uidu fiha Ubangiji Ta'ala yace sai a mayar da su cikin wutar kaga da kansu suke neman fita daga cikin wutar in sun je fita kuma sannan sai a dawo da su amma tare da cewa shi dan aljanna saboda ni'ima ce yake ciki shi a karan kanshi ba zai nemi ba cewa a fitar da shi kuma sannan har abada ba za a fitar da shi kamar yadda Ubangiji Ta'ala yace la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin ƴan aljanna wata gajiya ba ta shafar su Ubangiji Ta'ala yace kuma su ba ababen fitarwa bane daga aljanna amma su ƴan wuta su ne suke neman fita kamar yadda yace yuriduna an yakhruju minan nar wama hum bikharijin minha wala hum azabun muqim to shine anan yace kullama aradu an yakhruju minha a duk lokacin da suka yi nihin fita daga cikin wuta min garmi saboda tsananin bakin ciki da azabar da suke dandana. Ubangiji ta'ala yace ku idu fi hasi a mayar da su tsake tsakin wutar. Wazuku azabal hariq sai a ce da su ku dandana azaba ta gobara sakamakon kenan miyagun ayyuka da kuka aikata a rayuwar ku ta duniya. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka fada daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.